daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kamar yadda aka saba kan mito 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya FM. Haka kuma a kuma su ta kasar Ghana za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa sai kuma ni Usman Ahmad.
Masauraro duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da kuma shugabanci na gari, inda yau 22 ga watan Agusta shekarar 2018 zamu yi magana ne game da katin zaben ƴan ƙasa na dindindin a Najeriya.
Wannan katsa kana da amfani ya tsire muna fada kashe-kashe da menene mun ga wani dan takarar da baka so ka je kai ka samu katin ka kai ka zabe shi amma kaman mu shugaban kasa ya biya mu
zan yi kira da Fulani Ganwala wato saboda su fito su register duka dungumar nan da ake ci ana ta musu inda suna da katin zabe wanda za su zo su zabi wanda zai musu aiki to duka komai ba zai sake yanda suke kukan nan ba zai sake faruwa ba su zaba suna cewa su ne yan ware su to ba wani ware ba su samu register katin zaben su su yi su rike idan lokacin zabe wanda zai fitar da su kada su zabi guda gurbi.
To baya ga tattaunawa da za a yi a zauren muhawarar yau da gobe muna tafa da amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota wanda kuma dan iya shi ma ya ce wani abu.
Yau da gani na dan iya yace na ikar sallar bana fa ƴan mata suna zuba lallabe da naji an ce wasu samari ma garin kallo har suna tarafka tintibe nace dan iya ni fa yau nazo ne da magana akan katin zabe don haka idan ka cika ni da labarin kwalliyar sallah ta ƴan mata da samari ni sai in sabe.
Lokaci ya bamu dama zamu kawo mai fashin bakin siyasa don warware mana zare da abawar yadda wannan katin zabe yake a Najeriya.
To Safinatu zamu fara ne da amsoshin tambayar da muka zakulo daga cikin waɗanda suka amsa. A ganinku menene muhimmancin katin zabe na dindindin ga ƴan Najeriya, sannan menene abin da ya kamata dan kasa yayi akan mallakar sa.
To sakon farko ya fito ne daga Kamil Rabi'u Rurum, yace hakika katin zabe abu ne mai muhimmanci amma gaskiya ya kamata gwamnati ta taimaki al'umma domin ƙara wa'adin rufe yin wannan kati, domin wallahi kullum muna zuwa amma sai a ce mana an yi list din mutum 100, don haka muke ƙara kira ga wannan hukuma da su taimaka a canza tsari. Da fatan yau da gobe za ku taimaka ku isar mana da wannan sako, ku tashi lafiya.
Mun gashi ma muna ta isarwa. Sai Muhammad Gambodan Juma yace katin zabe shine malamin da yafi bindigar AK-47 da zaka yi amfani da ita. Makamin kai da yafi yake so yace kuskure ne yace malami. Makamin da yafi bindigar AK-47 wanda zaka yi amfani da shi wajen canza duk wani shugaban da bai cancanta ba, wanda yafi cancanta, ka sabu wanda yafi cancanta, ba duka ba zagi ba bakar magana.
Sai Muhammad dan Budamshani yace yau da gobe ikon Allah masu iya magana suka ce ƙuri'ar ka ƴancinka, don haka mallakar katin zabe na da matukar muhimmanci da shine zaka zabi wanda kake son ya mulke ka daga shugaban kasa zuwa ƴan majalisu da gwamnoni. Muna fatan duk wanda bai mallaki katin zaben sa ba to yayi maza ya je ya mallaka. Gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba. Yau da gobe mu kwana lafiya.
To sai kuma Sani Babauro na fada Gombe yace salam yau da gobe. Mallakar katin zabe na dindindin ita ce hanyar guda ɗaya tilo wadda mutum zai yi amfani da ita wajen canza bargurbin shugabanni.
Sai Comrade Adamu M Aladan Bam yace muhimmancin katin zabe a gurin ɗan Najeriya shine ya canza duk wani shugaba da mai gamsu da shi ba. Hanyar da ya kamata mutum ya bi kuwa ita ce ya jure ruwa da iska dare da rana domin ya ga ya mallake shi. Ku tashi lafiya.
To sai kuma Isa Bakanikin Waya Saddam Alasana faɗa da ya ce Gaskiya mallakar katin zabe na dindindin abu ne mai muhimmanci. Muhimmancin kuwa shine samun damar yin zabe da kafa ingantacciyar gwamnati mai adalci. Yau da gobe ku tashi lafiya, nagode.
Sai Isa Kofsa Asarara yace yana da kyau kuma ne dan kasa ya mallaki katin zama dan kasa saboda muhimmancin shi. Sai dai a gaskiya ana fuskantar matsala wajen mallakar katin a bangaren gwamnati.
Sai Jamil Lebo Gusau yace mallakar katin zabe wajibi ne ga duk dan kasa mai kishin kansa saboda ta hanyar sa ne zai iya zaba wanda yake ganin zai yi masa aiki tare da kare masa haƙƙinsa akan zamansa tabbacin dan ƙasa kuma mai kishin ƙasa. Fatar Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu kishin.
Sai Shehu Adamu Rijau yace ai muhimmancin shi ya wuce misali domin shine makamin talaka, saboda haka ya kamata duk wanda ya san bai mallaki nashi bai hanzarta ya je yayi rijista kafin a rufe. Ni dai na wani hannu na tuntuni lokacin zabe kawai nake jira.
To Allah ya kai mu. Sai Bulyaminu Ma'azu ƴan mamaye ce fatan alkhairi ga filin yau da gobe. Katin zabe na dindindin yana dauke da amfanin da suka hada da samun cikakkiyar dama da kuma ƴancin zabar dukkanin wakilin da kake so, magance barazanar saurin lalacewa, magance sake kashe kuɗaɗe domin samar da wasu sakamakon lalacewar su cikin ƙaramin zango da sauransu. Sannan yana da kyau ga kowane ɗan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 ya zabi dukkanin hanyoyin da doka ta shimfiɗa domin ya ga ya mallake shi. Wato yana nufin kin san in an yi na dindindin kila ba zai lalace ba zai bata ba ai takarda ba.
Sai Abdulkadir Umar yace katin zabe yana da muhimmanci ga talaka domin da shine zaka zabi wanda zai taimaki rayuwarka da ci gaban ka.
Sai kuma mu koma shafin mu na Twitter inda @OthmanSFulipe yace gaskiya katin zabe yana da muhimmanci amma mu kan Fulani an bar mu a baya saboda ba mu samu saboda muna kauye.
Sai @Sadiq_Khadija ta ce ƙuri'ar ka ƴancinka, tabbas mallakar katin zabe na da matukar muhimmancin gaske domin da shine zaka yi amfani wajen fafutukar miyagun shugabanni. A saboda haka ina kira ga waɗanda ba su da katin zabe da su gaggauta mallakar nasu tun kafin lokaci ya ƙure.
To sai kuma @Abdurrahman Balkore yace ina kira ga ƴan uwana matasa da su gaggauta zuwa don karbar katin su na dindindin saboda muhimmancin sa da yake da shi ga al'umma.
Sai @Babagana Dabowa ne yace salam filin yau da gobe. Hakika katin zabe yana da matukar amfani ga duk wani dan kasa mai kishi domin katin shine takobinka na yakar duk wani shugaban da ya gazayi wa al'umma sa adalci.
To sai daga karshe @Yahuza_Gora yace salam yau da gobe, a fatan kun yi sallah lafiya lau. A gaskiya katin PVC na da matukar muhimmanci saboda makami ne na yakar duk wani azzalumin shugaba. Ya kamata dan kasa ya bi matakan da suka dace don mallakar sa.
To mun gode, a cigaba da turo mana da sakonni. To yanzu kuma sai mu ji sakon da dan iya ya fada wa Aminin sa Isa Lawal Ikara.
Yau da gani na dan iya yace na ikar sallar bana fa ƴan mata suna zuba lallabe, da naji an ce wasu samari ma garin kallo har suna tarafka tintibe. Nace dan iya ni fa yau nazo ne da magana akan katin zabe, don haka idan ka cika ni da labarin kwalliyar sallah ta ƴan mata da samari ni sai in sabe, ko kuma idan zan maka ta gayu sai in ce in ka cika ni da labarin kwalliyar sallah to sai in kwabe. Batun katin kada ƙur'a idan an zo fagen fafa ta zabe nake so mu tattauna tun kafin batun ya rube, domin kuwa ka san idan aka ce an rufe yin katin zaben to ai magana ta riga ta kwabe, saboda ba damar kada ƙur'a ga wanda bai da katin zabe. Kuma duk wanda aka yi zabe ba shi to ya ba da gudunmawa ne kawai ganin kasar ta cabe. Koda kuwa mutun na cikin waɗanda idan an zo zabe aka ba su abin atahami za su karbe. Dan iya ce kuma gaskiya fa na ikar ka zo da magana ta gaskiya karara babu wani fenti, don duk wani dan kasan da yayi sa zabe fa yana da bukatar wannan kati. Sai dai kuma duk da haka mu ya zama wajibi mu yi kira ga gwamnati cewa duk da an ce za a ci gaba da katin kada ƙuri'ar har a ranakun sati, akwai fa bukatar ma'aikatan hukumar zabe su rinka fitowa da wuri-wuri babu wani batun latti, saboda wasu ƴan kasa na kukan cewa sukan kwana a wurin zabe wasu ma akan titi amma idan ma'aikatan sun fito a makare da tsakar rana kawai sai su ta musu kwarmato da kwaranti wasu kuma ma idan sun fito sukan kunna na'urar aikin ne ko wayoyin su na hannu su ta dibar sauti saboda haka dai akwai bukatar ganin an yi gyara a bangaren ma'aikatan zaben nan idan dai ana so a samu sabati idan kuwa ba haka ba to lallai za a bar ƴan ƙasa da yawa suna faman sallallami da salati nace to dan iya abin dai da ya kamata gwamnati da ƴan ƙasa su sani shine wannan kati na da matukar muhimmanci domin a tsari irin na demokradiya dai wannan kati ne ke kwatawa ƴan ƙasa ƴanci saboda ko na dan ƙasan da ya samu wannan kati na da cikakkiyar damar yin zabe babu wani bambanci kuma katin kada ƙura'a na dan ƙasa ɗaya zai iya taimakawa wajen karya masu yi wa ƴan ƙasa ha'inci kinan dai akwai bukatar ƴan kasuwa da ma'aikata su jingine duk wani lalaci manoma da masu safara kuma su dan jinkirta fatauci domin tabbatar da yin katin kada ƙura'a da zai iya taimakawa wajen fidda ƴan ƙasa daga dukkanin muzanci musamman dai ganin wannan katin zabe kyauta ne ake yin shi balantana ayi kukan talauci saboda haka idan har muna son mu magance damuwar mu ta hanyar ficewa daga dandamalin masu dire daren tumasanci to dole ne fa kowane dan ƙasa ya fita lokacin katin kada ƙura'an nan babu wata maganar dogon turanci
haka yake dan iya to muna godiya sai kuma game da wannan batu dai na katin zabe ga ƴan Najeriya na dindindin wakilin mu Babangida Jibrin ya tattauna mana da jama'a zauren muhawarar yau da gobe ga yadda suka yi
To jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa a wannan zauri to yau dai zamu tattauna ne game da muhimmancin da ke tattare da amfani da ko kuma rijistar katin zabe na kasa da zaka hukumar zabe ta kasa ta ƙara wa'adin sa zuwa makonni biyu to tare da wannan zauri da malamai za ku gabatar da suraya sunan malamin
Shani Sanda
to ya sunan malamin
Haruna Mustafa
to ya sunan malamin
sunana Usman Alfashi Timan Lafai
To ya suna malama?
Sunana Umar Usman.
To ya suna malama?
Sunana Hadiza.
To malama Hadiza, kin yi register gashi ana ta cewa a fito a yi register zabe. Kin yi register zabe?
Na yi register.
To akwai har yanzu mata ƴan uwanki ko kuma al'umma da ba su yi register wani shawara zaki ba su?
To ni dai zan ba su shawara gara su fito su yi register ko ba gaskiya ba. To shawara da zan ba su kenan su daure su fito su yi register.
To wani muhimmanci wannan rijista ke da shi kenan
wannan rijista tana da muhimmanci mai kyau zaka fito ka zabo wanda kake so shine muhimmanci
malam sani ko zaka bayyana mana ka mai wannan rijista da farko tuko
na yi rijista
to me wani muhimmancin da ke tattare da wannan rijista na zabe
rijista yana da muhimmanci saboda zabe idan baka da rijista baka da zabe baka da wanda kake so kenan idan kana da wanda kake so idan baka da rijista baka da wani amfani a jiki dole sai da rijista
Malam Haruna a matsayinka da matashi wani muhimmanci wannan katin zabe ke da shi ga reka da kuma sauran matasa
to gaskiya shawaran da zan ce ma matasa yin wana shine mu fito da yawanmu da kwarkwatanmu mu zo mu buga wannan zabe don gaskiya katin ne yana da muhimmanci
gashi an ƙara wa'adi na rijistar masu zabe a matsayinka na ɗaya daga cikin shugabannin al'umma me zaka ce game da wannan kati muhimmancinsa
ai wannan dama ne yara muka samu a Najeriya kuma saboda wannan kati saka na da amfani yanzu ya tsire muna fada kashe kashe da menene mun ga wani dan takarar da baka so ka je kai ka samu katin ka kai ka zabe shi wallahi mun tadda mutane sun samu kati dan mu saki zabe shugaban kasar Najeriya ni nawa kenan
to akwai wasu matasa da ke ganin kaman katin nan bai da amfani tunda kai ka ce kaga alfanun sa su sun ci har yanzu ba su gani ba wani shawara zaka ba
wallahi ga abubuwan da suna gani na da aka yi misali da zuwan Buhari nan ai zabe muka yi na gaskiya so amma muna musu ma magana cewa gaskiya in ba su ma yanki kati ba sun cuce kansu sai za su zabe wani wanda ba na gari ba kuma ba su da bakin magana in ya zai musu shirye ba ba abin da za su iya yi muka mamun da muka yanki kati muka sasa su kan ga muka zabe Buhari mun ga aikin da Buhari yayi Allah kuma ya saka sa ba mu sa gaba daya
To Malam Umar Usman, me zaka ce game da wannan muhimmanci da katin nan na zabe ke? Da farko ka yi register tuko?
Eh to alhamdulillah gaskiya ina cikin wanda suka yi register da gaggawa akan kowa ya zabi ra'ayinsa kuma ya zabi wanda ya san zai masa aiki. Kaga dai ina ƙara muhimmancin godiya akan matasa iri na da ya kamata yau su san yau mutum ne ya fito wanda zai masa aiki, ba wai mutum da zai zo bane yau bayan an masa aiki kuma ya kasance aikin ta juya. Na san ala hakika dai shi Muhammadu Buhari shugaban kasar namu mutum ne mai tausayin talakawa da wanda ya gane mu kuma yau muna tare da shi 100% akan yanayin aikin sa. Dan gaskiya mun ji dadi in ka duba kan yanayin kashe-kashe da muke fama da shi cikin kwanakin baya kafin shi ya hau mulkin, mun ga karuwa akan lamarin aikin sa. Mun ga yau muna da matakan tsaro gaba da baya, duk inda ma zaka shiga in dai wudin Najeriya ne she ka samu an dakatar da a koyina an maka full check-in ɗinka, motanka ne ko babur ɗinka ne, yau ma ko mashin kawo ya kasance kana tafiya akan titi, za a ga matakan tsaro sun tsaida ka, sun duba abin da ka ɗauka a cikin jakanka mai ka ɗauka, kuma abin da ka ɗauka ya kasance miyagun ƙwayoyi ne ko kuma kayan ko kawo na mutane ne. Kaga dai ba mu ce a'a, ba mu ce alhamdulillah, da kuma duk wannan abun ba mu da su. Shi gashi kuma zuwan bawan Allah nan ya kasance mana abin farin ciki. In ka duba yau gabaro ya kasance abun farin ciki da kowane matasa da ya kamata ya yi godiyan Allah cewa yau an bude wurin ana neman millions of people da za a kwashe aiki. Kaga yau ya dauki wannan ya mutanen haka matasa iri na, dan na san ba tsofi zai kwasa, matasa zai kwasa, a yanda kuma ya kwashe su kaga kuma still mun samu karuwa ne ba raguwa ba. Kuma matasa iri na san cewa suna nan suna fighting akan cewa wanda bai register bai register. Dama in ka duba a lokacin mulkin da ya wuce matasa ba su so si voting, ba su kuma zai su nemi katin zaben, so sun cewa in suka yi ma ba su san muhimmancin sa ba. Shi gashi yanzu an kara mana kwanaki akan cewa kowa zai voting. To me yasa kara kwanakin? Saboda matasa ne, ba saboda tsohon mu da suke gida ba. Matasa ne suke kuka ba su samu sun yi ba.
To Baba Sani, ka ji dai bayanin da malamai suka yi a matsayinka na Bafulatani, wani kira za ka yi ga Fulani yan uwanka da ke daji kuma game da wannan register, musamman ganin da suke kukan ana tsawon gwamansa a wasu sassan Najeriya?
Alhamdulillah, haka yake. Zan yi kira da Fulani ga Fulani ɗan uwana, wato saboda su fito su register. Duka tsangwaman nan da ake ci ana ta musu inda suna da katin zaɓe, wanda za su zo su zaɓi wanda zai musu aiki, to duka komai ba zai sake ya, yanda suke kukan nan ba zai sake faruwa ba. Su zama suna cewa su ne ƴan ware su, to ba wani ware ba. Su samu register, su yi katin zaɓen su, su yi su riƙe. Idan lokacin zaɓe su zaɓi wanda zai fitar da su, kada su zaɓi guda gurbi. Abin da zan kira da su kuma, ina ƙara kiran Fulani, Najeriya mu baki ɗaya. Shugaban nan dai kaga Fulani, amma su ana ta kukan cewa an ware su, ba wani wariya. Watakila su suka ware kansu, samru na kiransu zo su fita su register.
Amma yanda suke yawo daga wannan wuri zuwa wancan wuri, kana ganin za su samu su kunna register nan kuwa?
Za su samu, amma da san samu yanda ya kamata Fulani su samu, tunda muna da shugabanni Fulani kasa baki ɗaya manya-manya wanda suke na yadda da su, inda za a samu a kira a samu riɗe a zamanar da Fulani saboda muhimmancin boko kuma da waɗannan zaɓuɓɓuka.
To Mala Haruna, a matsayinka da matashi, mun fara magana da kai game da muhimmancin wannan register. Wani ƙarin haske za ka yi game da matasa 'yan uwanka da ke togewa su ce su za su ma yi register nan ba?
To ni gaskiya wanda suke cewa ba za su yi ba sun yi babban kuskure. Don yanzu matashi an ba mu dama wanda shekarunsa daga 18 zuwa sama ya kamata ya je ya samu wannan PVC card. Wannan PVC card mu matasa mu ne kashi democracy fa. In muka je misali 80% ma za ka gani matasa ne, amma daga baya aka ce 80% din na samu wanda suka wawware, mutum nawa ne zai zo ma zabe? Kamar misali ne, mutum zai je rubuta exam ba ka da ID card, kuma ga options a exam, akwai option ABC, za ka iya yin A ka bar C. To aka ne mutanen nan suke wanda suke platform wanda kake so, za ka iya zabi A ka zabi B ka zabi C. Option ne gare mu, ya rage gare mu, mu matasa na kiran mu da Allah mu fito mu zabi na gari.
To ka gamsu da yadda kuma zaben ke gudanar da wannan aiki, domin wasu na kukan sun je wurin nan domin zabe ko register sun kasa samu?
To gaskiya ni na ji daɗi yadda mutane suka fito da tsarin nan, don gaskiya tsari ne yadda suka ce a bi abu ne wanda zai kasance mana matasa sauki gare mu, in sai dai wanda yake neman ma kansa sauki. Don gaskiya matasan da aka kama ranan nan akwai mutane hukunci wanda za a yi musu sosai a wajen nan. Wanda ya je da PVC zai yi ya zauna ya tsare ya raka abubuwan na yi komai da idon shi, amma ba ka da shi ka je ka fita wajen nan, to komai aka yi mafa. Matasa na gargadin ku don Allah ku tsaya ku yi wannan PVC a Georgia, ayi komai lami lafiya, ka aje ayaniya ma a wajen nan. To wannan polling unit za a ji daɗi yanda matasa suka yi, da Allah mu tsare yancin kanmu.
To bari mu dawo wajen Shatiman Lafai. Wani irin rawa bangaren sarakunan gargajiya ke takawa wajen ganin matasan nan sun yi rajista na wannan zabe?
Ana suna kokarin su yara su zauna lafiya, kar su je gurin mazaɓe su je su yi fada. Sannan muhimmancin zaɓe mutum ma na gari duk muna gaya musu, kuma su ma yanzu yara ai sun wayo. Yaro yanzu kai ya san da zai zaɓa, ya san da zai mai aiki, saboda lokaci ya canza. Da ne yaro za a zo a ɗauki kuɗi a bashi ya je hana mutane, amma yanzu yaro ya san ga wanda yanzu da ya yi ma Najeriya aiki wanda ban ba shi an gaya mai ba. Kuma yanzu na shekarun da suka kai wani zubi ba ma shi an ga masu ba fi civilin lai, amma yanzu kamar yaran da wanda ma suke tare da mawan gwamnati sun ce kai mai gida mu fa ga wani za mu zaba, dattijan ne za mu zaba, mun gan ya muna aiki insha Allah, kuma Allah na tare da shi.
To akwai wani koke-koke da suka kawo muku ku shugabanni?
Sun ce yanzu suka je INEC wani lokaci ana ɗaukar masa lokaci, amma mun Allah ya sa mun magana da ƴan INEC, kuma suka ce fi civil lai ko da dare suka kira za su yi masa aiki. So yanzu an kara an ba su aiki, ba su wani dama wani za su je su sami ƴan INEC office za su yi masa kati insha Allah.
To akwai wanda ke ganin kamata ya ce wannan tsari na rajistan an inganta shi ta yadda ba kowane shekara sai an tara mutane an ce za a yi rajista ba, wato ke kasance in kana da passport na ƙasa ko kuma katin shaidan zama ɗan ƙasa ko kuma kati ma wasu ma na butun katin banki ma, inda aka hada na'urar nan zai iya nuna ko kai wane ne, ya kake gani wannan?
Ga gaskiya hakan na yafi, in aka yi aka an rage ma mutane wahala saboda hanya ɗaya ne yake ta yi, amma aka yi aka babbaza shi hakan options kenan da yawa, wanda kuma kowane lokaci mutum zai je sai ya samu ya bata mai lokaci ba, haka ya yi ni na yaba mawirin wanda za iya haka.
To malam Umar da wurinka, ko su jam'iyyu da ke kukan cewa kaman jam'iyyar da ke mulki tana hada baki da hukumar zabe wajen shirya wani magudi da wannan rajista, ka kaida da wannan?
To ranka shi dai ala hakika dai na san cewa wuya bai a rayuwa akan samu masanka da kuma ka samu makiyanka, ban fahimci cewa akwai wani magudi a ciki ba. Magudin da ke ciki shine ɗaya zuwa biyu, a yayin da kai ka zo yin magudi wurin rajista in kaga an ɗaukan maka lokaci dole a yi bincike akan abin da ya kamata, ba wai za a yi shi bane a kai tsaye ba irin na da. Kuma wannan abin da aka kawo mana, yanda aka kawo mana tsarin nan, gaskiya tsarin nan yayi, saboda wuya bai duk inda kake ka zo yin rajistan nan yau, in aka bincike aka duba business ko aka duba komai naka ya kasance din, in ka duba da matashi ma shi ga bai kai dan shekara 18 ba shi ga shi ya zo voting, wuce wuya bai kuma yanzu na ka ta kai shekara 18, shekara 18 ma shi an bincika an ga ka kai shekara 18 ka kuma ai mun samu karuwa, da shi ga dan shekara 12 a kauye ya fito an zo an ce ana rudo a wurin, yanzu kuma a kauyen ma ba za ka samu rudon ba, an ce ka fito a bincike ka, to kaga kuma mun samu babban karuwa ne a ciki. Yau dai mu ne muna fata in akwai ma abin da yafi haka bincike, muna neman ai binciken shi haka. Mu kuma matasan muna roƙon su don Allah nan Annabi da wanda suke cikin daji da duk inda suke su fito su nema inda ake yin wannan abu su yi, saboda kowa ya samu fa'inta, kowa ya samu madogaransa. Don yau dan uwanka in aka ɗauki ka aiki dan uwanka ya ƙaru, kai kuma ba za ka zo na a gida ka ce a ɗauke ka aiki ba, a yanda kuma kai baka da voter card a yau ko kuɗi ka je cire a banki kuɗinka ne, in baka da wannan abun kuɗinka zai yi delay, sai an ce ka je wurin ka je wurin wannan ɗin ba zai ce je ka nemi voter card. Ko aiki wanzu a ɗauke ka aiki shi an ganka da wannan abubuwan a hannu, in baka da shi kuma matsala ne. Dan nima ya faru da ƙanina a yanda aka ɗauke shi soja, aka ce ina register card ɗin shi, shi ne bai da shi, shi da DC yake ne ya samu shiga, to kaga kuma ai ƙaruwa ne, da ya je kuma da rudu zai zama shi matsala a can gaba. To ranka dai na gode da wannan tambayar da ka mini.
To masu sauraro, ƙarshen wannan muhawara ko tattaunawa kenan da muka yi da malamai game da muhimmancin katin rajistan katin zabe da ake yanzu haka a fadin tarayyar Najeriya, wanda kuma a kisaran zai kare a ƙarshen wannan wata da muke ciki. Shi da wannan rajista shi ne zai tabbatar da mutum ya cancanci ya zabe a shekara mai zuwa na zaben ƙasa da za a gudanar a Najeriya. A madadin lokacin malaman da suka tattauna tare da mu a wannan zauri, na ku Babangida Jibrin ke fatan a huta lafiya.
kai tsaye ta waya muna tare da lauya kuma mai fashin bakin al'amuran siyasa Aliyu Abdullahi daga Abuja don jin menene wannan katin na zabe a siyasance da kuma dokar kasa.
Assalamu alaikum barista.
Wa alaikum salam.
Barka da warhaka, ya aiki.
Barka da shigowa.
Anyi sallah
lafiya. Kuma barka da sallah.
Yawa barka ka dai. Kaji muna magana akan katin zaben nan na dindindin da ko in ce PVC a turance. Menene wannan katin zaben sannan kuma banda magana siyasa musamman a dokance abin yake.
To a dokance dai shi wannan katin zabe na dindindin ya samo asali ne a zaben da aka yi wato a shekarar 2015 kuma yana da in ka duba dokan kasa wato farko ma zaka fara duba tukunna ita hukumar zabe tana da wato halacci daga kundin tsarin mulki na kasan nan a wato shashi uku tax schedule na constitution na kundin tsarin mulkin kasan nan a bangare na daya da kuma sakin layi na 115 anan ne aka ba da damar ita wannan hukuma ta wato na zabe ta yi gudanar ta shirya ta gudanar da zabe ta kuma shirya suwaye ne da su yi wannan zaben sannan kuma in ka dawo ita kanta wato dokar da ta na dokar hukumar zabe wato INEC Act kamar yadda aka karata wato as amended a sashi na 16 ya ba da dama cewa suna da dama su gudanar da zabe su kuma wato katin da za su kawo masu zaben su buga shi wato su yi printing in shi sannan kuma su ba da shi su yi designing in shi su shirya shi yadda suke so suna da dama da za su yi shi yadda ya kamata to shi yasa sai suka ga saboda yawan electoral fraud
wato irin magudin zabe
magudi da kuma wato magudin zabe da ake yi sai aka ga ɗaya daga cikin yadda za a wato rage wannan saboda a da yadda ake yi zai ka ga mutum guda ɗaya ya fara hannu a wannan mazaba ya koma wancan mazaba ya yi zabe hannu ɗaya zai iya sa hannu a zabe kamar fiye da 10 ko 20 to amma a yanzu yadda aka shirya wannan abun in ka zo an tantance ka katin aikin shi ya tsaya wurin tantance masu zabe ne ba wai ana electronic voting ba wai zabe ta wato na'ura ake yi ba amma saboda kar mu manta akwai kashi na 52 na dokar zabe da ta hana yin zabe wato ta hanyar electronic amma wannan ita tantancewa ne kadai aka gane aka dauki wato tom print ɗinka wato yatsunka aka ga kai
barista kanmu ka tsaika
kuma a rijista ɗin nan
barista nace kanmu ka tsaika lokaci ba zai banmu ba nace da kai masu sauraron mu da yawa da suke magana cewa wai me yasa mutum ba za a maida shi doka ba mutum yayi amfani da ko driver's license ɗin shi ko passport ɗin shi ko kuma BVN number ɗin nan mutum me yasa ba zai iya amfani da shi ba kana ga haka zai yiwu saboda mutane da yawa suna magana ba a samu ba har yanzu
wannan ma wani shiri ne mai kyau idan har za a ce ƙasar Najeriya muna da uniform database wato ma'anan uniform database ya kasance wato
bayanan bai daya
yawa information ne da yake ciki da ya shafi wanda zai yi zaben kamar yadda na ji malaman da suka yi shiri a baya suka faɗa cewa ka kai shekarun kaza kuma kai kana zaune a wuri kaza mazaɓarka kaza idan har aka ce yau hukumar masu bada wato license na driving da kuma masu international passport immigration da federal road safety inda a ce sun yi harmonizing
duwannan
wato information akan mutane ana da central database guda daya to da za a iya yin wannan sai ka zo ko da wannan katin zabe na dindindin ko da driver's license ko kuma da international passport da sai a barka kai zabe saboda duk sun an sa a cikin na'ura kai ne wane kai ne Usman Ahmad ka bar mazauni kaza shekarunka kaza kuma ka cancanci kai zaɓe
nan gaba.
To amma a Najeriya ba mu da wannan central database
din. To Allah ya sa a kirkiro shi nan gaba. Barista dole Babakar haka saboda lokaci, sai dai mako mai zuwa kuma mun sake tafi magana da zaɓe, za mu nemo ka. Mun gode
sosai.
Masha Allah. To yanzu kan dole mu tattara, kin san lokaci ba zai bar mu. To da fatan kuma mutane sun tsinta abin da suka tsinta a cikin shirin, da fatan kuma za a tafi a ta register din. Saboda kamar yanda wasu suka faɗa, ita ce ƴancin naka.
Kwarai da gaske.
Yanzu kan
Safinatu Sodangi.
Sai kuma Daniel Brown da shine ya bada umarnin shirin da engineer mu ne yau Mr. Ski. Amma da bakon mu Malam Salisu, barka da shigowa kirau. Sai mu ce mu zama lafiya a cikin wani sabon shirin na yau da gobe, shirin matasa. Sai gobe. Yau yara suka za a gaban su kwarai, ba za su bari.